This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 26 Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad da Londoniya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi 30 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dabiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
Ministocin harkokin cikin gida na kasashen Burtaniya, Faransa da kuma Jamus sun yi kiran da gudanar da wani taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da shari'a na kasashen tarayyar Turai domin takallar batun yan gudun hijira. Wakilin gidan talabijin na Al Jazeera dan kasar Australia Peter Grist ya faɗa yau Ladi cewar hukuncin da wata kotun Misra ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu siyasa ce kawai. ‘Yan zanga-zanga sun fantsama kan titunan babban birnin kasar Malaysia a rana ta biyu a jere domin neman Prime Minister kasar Najib Razak da ya murabus.
To kanun labaran kenan. A shirin namu za ku yi cewa wasu ‘yan jihar Taraba sun koka akan tsawaita lokacin zaben ƙananan hukumomi. Ko me yasa kokawa?
A shirye muke har yanzu muna kan bakanmu, muna gaban kotu idan.
To idan kuma muka tsallaka zuwa kasar Nijar, jami'an kwastam ne suka bayyana takaicin su na yadda aka umarce su da saki wasu kudaden da suka kama. Wasu kudade ne?
Lokacin da abokan aikinmu sun kama wannan kudi, su masu kudin sun yarda za su biyan cikin wannan kudin kashi 28 wannan kudin.
A can jihar Niger ko ‘yan kasuwan da aka rusa wa shaguna ne har su 800 suka ce sun shiga wani hali.
To ai da daman mu in ka kalle idanuwanmu yanzu kowa idansa ya yi ja, don na yi imani kwai da dama wanda ba su iya bacci ba.
To duk waɗannan idan kuka biyo mu za ku ji, sannan muna ɗauke da shirin bishara na Grace Alheru, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ministocin harkokin cikin gida na kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Jamus sun yi kiran da gudanar da taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da na shari'a na kasashen tarayyar Turai cikin makonni biyu masu zuwa domin takalar matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara yin muni a wannan nahiya. Ministocin sun faɗa cikin wata sanarwa yau Lahadi cewar suna son su samu ƙwararren matakai na warware wannan hali na bakin haure. A baya cikin wannan wata, ƙasar Macedonia ta ayyana kafa dokar ta ɓace saboda yadda a kullum bakin haure har 3,000 suke tsallakawa cikin ƙasar daga Girka a kan hanyarsu ta zuwa ƙasashen da suke yammacin Turai. Yau Lahadi a Macedonia, bakin haure su 500 suka shiga cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya sau biyu a rana daga garin Gevgelija a kudancin ƙasar zuwa yankin bakin iyakar kudancin Macedonia, inda za su iya tsallakawa zuwa cikin ƙasar Serbia. Daga ƙasar ta Serbia, bakin hauren sukan shiga ƙasar Hungary a kan wani hanya da ta bi ta tsaunukan Balkan zuwa yammacin Turai. To amma a jiya, asabar ƙasar Hungary ta bayyana cewar ta kammala kashin farko na katangar waya mai kaifin reza da take sanyawa a bakin iyakarta da ƙasar Serbia. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya faɗa jiya, asabar cewa ya zuwa yanzu dai wannan katanga mai tsawon kilomita 175 da aka kafa domin hana bakin hauren shiga cikin ƙasar bata hana su tsallakawa cikin Hungary ba. Hungary ta buƙaci da ɗauki hoton zanen yatsun duk bakin haure kafin a shiga da su cikin sansanonin wucin gadin da ta kafa, abinda ya tayar da hankalin wasunsu. Ƙasar Hungary ta zamo ƙadangaren bakin tulu a yunkurin 'yan gudun hijirar na kaiwa ga ƙasashen Turai ta yamma, waɗanda suka fi na gabashin nahiyar arziki saboda tana riƙe su ta hana su shigewa. Koda wasu ƙasashen na yammacin Turai ma sun yarda cewa za su karɓi wasu dubbai daga cikinsu. Wakilin gidan talabijin na Al Jazeera ɗan ƙasar Australia Peter Grist ya faɗa yau Lahadi cewar hukuncin da wata kotun Misra ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu a jiya Asabar wata maƙarƙashiyar siyasa ce kawai. Ya ce a yanzu shugaba Abdel Fattah al-Sisi yana da damar warware wannan rashin adalci ta hanyar ayyana yafewa waɗannan 'yan jarida su uku. wata kotu a Misir ta samu yan jarida su uku wato Gresty da Muhammad Fahmi dan kasar Canada da kuma Bahar Muhammad dan Misra da laifin goyen bayan kungiyar nan ta Ikwanul Muslimun wanda aka haramta kasar ta kuma yanke musu hukuncin daurin shekaru uku a gidan kurkuku. A yayin da Gresty ya koma Australia a baya cikin wannan shekara, Muhammad da kuma Fahmi sun ci gaba da zaman beli a kasar ta Misra har zuwa jiya a sabar lokacin da aka sake jefa su a gidan kurkuku. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta da matuƙa da wannan hukunci, ta kuma kira ga Misra da ta dauki dukkan matakan da suka kamata na gyara wannan al'amari. Kakakin ma'aikatar John Kirby ya ce yancin aikin jarida ginshiki ne ga duk wata al'umma mai yancin walwala, kuma yana da matuƙar muhimmanci ga cigaban mulkin demokradiya. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan zanga-zanga sun fantsama akan titunan babban birnin kasar Malaysia a rana ta biyu ta gangamin kwanaki biyu, inda suke neman Prime Minister kasar da ya murabba saboda zargin zarmiya da rubda cikin da ake masa. Kungiyar al'umma mafi girma ta kasar Malaysia, Barsi, tana son Prime Minister Najib Razak ya murabus a bayan labarin da ya bulle cewar wani asusun zuba jari na gwamnatin kasar mai suna 1MDB ya zuba tsabar kuɗi har dala miliyan 700 cikin asusun Prime Minister na ƙashin kansa a wani banki, a yayin da waɗanda suka shirya wannan gangami suke ikirarin cewar mutane 200,000 suka fito domin zanga-zanga a jiya Lahadi. Yan sanda sun ce mutanen ba su kai ko 30,000 ba. Tsohon Prime Minister Mahathir Muhammad, mai shekaru 90 da haihuwa, wanda ya jagoranci kiraye-kirayen cewar Mr. Najib ya murabus, ya bayyana na wani ɗan ƙaramin lokaci a wurin gangamin da aka yi a jiya Asabar. 'Yan zanga-zangar da suke sanye da tufafi masu launin ruwan ɗorawa na ƙungiyar Barsi sun kafa tunga suka kwana a titunan da suke kusa da shataletalen Independa a birnin Kuala Lumpur, duk da cewar gwamnati ta toshe hanyar buɗe shafin Barsi a kan intanet tare da bayyana wannan zanga-zanga a zaman ta haramun saboda ba a ba da waɗannan 'yan raji izinin yin gangami a wurin ba, in ji ta. Haka kuma hukumomi sun haramta sanya tufafi mai launin ɗorawa ko kuma wani abu mai ɗauke da tambarin ƙungiyar Barsi, matakin da 'yan zanga-zangar suka yi watsi da shi. Prime Minister Najib ya musanta zargin zarmiya da rubda cikin, yana mai faɗin cewa wannan kuɗi da ake magana kyauta ce aka bashi daga yankin gabas ta tsakiya. Binciken da ake na iya kaiwa ga tuhumar Mr. Najib a gaban kotu da aikata babban laifi, abinda bai taɓa faruwa ga wani Prime Minister na ƙasar Malaysia ba. Prime Minister ya kori Attorney General ɗin da ya gudanar da bincikensa. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa, Susan Rice, ta gana da Prime Minister Pakistan da wasu manyan jami'an ƙasar a birnin Islamabad domin tattauna batutuwan da suka shafi ta'addanci da wasunsu. Kafin tattaunawarsu, jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce ganawarsu za ta haɗa da tattauna hare-haren 'yan ta'adda da kuma 'yan tsagira da suke samo asali daga cikin yankin ƙasar Pakistan. Ofishin Prime Minister Nawaz Sharif bai ƙarin haske sosai kan wannan ganawa da ya da Rice a yau Lahadi a birnin Islamabad ba, sai dai ya ce ta mai da hankali ne kan batutuwan da ƙasashen biyu suke da muradu guda kansu da kuma makomar dangantakar Amurka da Pakistan. Har ila yau Rice ta ziyarci hedkwatar rundunar sojojin Pakistan, inda ta gana da babban hafsan sojin ƙasar General Rahil Sharif. Rundunar sojin ta Pakistan ta ce sun tattauna akan batutuwan da suke da muradu kansu ciki har da tsaro a wannan yanki. Ta ce Rice ta yaba masadaukar da kai da kuma yunkuri na zahiri na Pakistan wajen yakar ta'addanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Gwamnatin faro takon daga jihar Taraba, inda yanzu haka wasu suka fara korafin ƙara wa'adin gudanar da zaben ƙananan hukumomi, duk da yake batun na gaban kotu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A duk lokacin da aka gama wannan shari'a, duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin da aka nada da albashin da suka karɓa da duk ayyukan da suka yi rusasshen aiki ne, kuma za su mai da wannan albashi, kuma duk abubuwan da suka yi ba za a yarda da shi ba, saboda babu hurumin yin wannan dita, saboda ba su da yanci yin haka. Saboda haka a shirye muke, har yanzu muna kan bakanmu, muna gaban kotu, idan ma gwamnatin jiha ta hana alƙalan jihar Taraba saurari wannan ƙaran, daga nan har kotun ƙasa, kotun ƙoli za mu tafi.
To sai dai kuma a matsayin da gwamnan jihar shi ko ya mai da Akite Dare Isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai, Mr. Silvanus Giwa ya ce ma ba haka zancen yake ba.
In lokacin zaben ƙananan hukumomi ya yi, za a yi zaben ƙananan hukumomi. Saboda haka ba wanda zai pushin ɗinmu ya ce dole a yi zabe, a yi zabe. Dole za a yi zabe ma. Ai, gwamnanmu mai bin ka'ida ne, mai bin ka'idodi ne. Kai, bari in gaya maka, ƙananan fa is a very serious business. Darius Dixon Ishaku he has come a long way.
Me yasa ba a yi zabe ba na ƙananan hukumomin?
Kai dai. In Allah ya da ba zai dade ba, yana hayani, yana dube-dube abubuwa da yawa a kasa. Kasan gwamnatin nan ba gwamnatin da ta samu kuɗi a kasa da yawa.
Wannan mako na zuwa ne yayin da rahotanni ke ma bayyana cewa an tuɓe wasu shugabannin al'umma a mazaɓar Taraba ta Tsakiya, batun da babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar ke dangantawa da siyasa, lamarin da ko shugabanta a jihar Alhaji Hassan Jika duke cewa ma ba zai haifar wa jihar ɗa mai ido ba.
Awwalu Kabri Zauro ne wanda shekara da shekaru ya gaji babansa ne, an zo an cire shi saboda me yayi ra'ayinsa. A ina ne a kundin tsarin Najeriya aka ce kada mutum ya yi ra'ayinsa? Baya ga haka ga Ardo Kakara, shekara da shekaru su adda mulki, an karɓe wannan an ba baffansa saboda shi yana cikin jam'iyyar PDP. Hatta sekretarin sarkin fa a kwanan nan shi ya bada umarni cewa a cire shi saboda ai lokacin zabe ya ce mutane su je su yi ra'ayinsu. Wannan yanzu ya zama laifi saboda mutum ya an ce masa ya je ya yi ra'ayinsa, shi ya ce ba zai tursa sa mutum ya je ya yi abinda shi yake so ko abinda wani yake so ba, kowa ya je ya yi ra'ayinsa. Ya haɗa baki da waɗannan shugabannin riƙo na ƙananan hukumomi aka ce wai a dakatar da shi. Akwai iri-iri waɗannan abubuwan.
To amma kuma a matan da mai da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa, wanda ma ɗan asalin yankin ne, ya ce su fa ba su san da wannan zance ba.
Mu dai muna ji a bakin mutane APC ne yanzu suke cewa waɗannan ɗin ba su zaɓe mu. Amma idan ma ko an cire su ko an kai su wani wuri, wannan ba hakkin gwamnatin state bane, hakkin majalisa ta karamar hukumar su ne suke da wannan hakkin. Idan sarki ya cire sekretarinsa shikenan me namu ciki, idan sarki ya cire wani dakashi ko wani hakimi me namu ciki, kowa yana nan da huruminsa. So shikenan sai mu bar aikinmu mu je muna aikin majalisa, me amfanin majalisa ne? Idan in ko kuma majalisa ne yanzu take cewa tana da wannan koke ne ko wani mutumin waje?
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla, a can jamhuriyar Nijar ku ma'aikatan hukumar custom ne suka bayyana takaicinsu domin sun kama wasu kuɗaɗen da suke tuhuma sun saba wa ƙa'ida, amma kuma aka ce su bar masu kuɗin su wuce da abinsu. Ga Sulaiman Muni Barma da ci gaban rahoton.
Lamarin ya faro ne daga ranar 20 ga watan Agusta a filin jirgin saman Jore Hamani, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin komandan Musa Kulungu Kusa a ƙungiyar Sinad ta jami'an Duan wato custom a taron 'yan jaridar da suka kira.
Ran 20 ga wata abokan aikinmu a airport sun kama wasu kuɗi dolar miliyan 13 na dolar, abin sun ka tashi mu gare mu miliyar 8 kuɗinmu. 22 ga wata an ka kama kuma livir sterling, su wannan san karan 7,500 sun ka tashi kuɗinmu an saifa 137 miliyan. Le 24 na watan kuma an kama euro 907 euro sun ka tashi 634 miliyan 816,785. Gabaɗaya duka abin sun ka tashi kuɗin mu sai fa tsaba gabaɗaya sun ka tashi miliyar 8 da miliyan 843.
Ma'aikatan na custom sun nuna rashin jin daɗi a dangane da yadda suka ce an yi musu umarni daga sama su mayar da waɗannan kuɗaɗe ga hannun waɗanda suke tuhuma da laifin fatali da yarjejeniyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa. Ko da yake ba su bayyana daga inda wannan umarni ya zo gare su ba.
Lokacin da abokan aiki mu sun kama wannan kuɗi, su masu kuɗin sun yarda su biyan cikin wannan kuɗin kashi 28 ga wannan kuɗin. Ana cikin yarjejeniya ne, ana cikin wannan cikin sasantawa ne, sai sun ka kuma mutanen. Magana ga da muke muku yanzu kuɗin duka gaba ɗaya an ka ci a maida musu kuɗinsu. Shi ya sa muka kiro ku da abokan aiki mu da ke can aiki na wurin da mu sandika na Duan, mu gwada muku rashin jin daɗinmu. Saboda lokacin da gwamnati yake neman tattalin arzikin ƙasa duk wanda sa kuɗi bai kamata ba kuma a ce irin wanga abubuwa suna wakana.
A wannan sanarwa da suka fitar, jami'an kwastam din na Niger ba su ambaci sunayen mutanen da ke dauke da waɗannan kuɗaɗe ba, illa sun ce ɗan Niger ɗaya ne da wasu 'yan ƙasar waje biyu. Sai dai wasu jaridun wannan mako sun ruwaito sunan wani sanannen ɗan kasuwa kuma ɗan siyasar jamhuriyar Niger da wasu 'yan ƙasar waje biyu a labarin da suka bayar kan wannan batu na cafke kuɗaɗe a filin jirgin saman Jori Hamani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ba ku ishara ce ma wani yayi gida ya yi motun ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi mataran ya sanya.
To Allah ya kyauta, a can jihar Niger ko, ‘yan kasuwan nan ne da aka rusa wa shaguna suka ce suna neman taimako domin a kawo musu ɗauki.
Ɗaruruwan ‘yan kasuwar nan da gwamnatin jihar Niger ta rusa ma shaguna a gefen babbar kasuwar Mina fadar gwamnatin jihar sun yi kira da a kai musu ɗauki domin ceto su daga halin damuwar da suka fada. ‘Yan kasuwar dai da suka taru a sakatariyar ƙaramar hukumar Calcaga sun ce a halin yanzu al’amuran yau da kullum na neman tsaya masu cak. Musa Labaran SK shi ne mai magana da yawun ‘yan kasuwar da rusau ɗin ya shafa.
To ai da daman mu in ka kalle idanuwanmu yanzu kowa idan sa yayi ja, don nayi imani kai da dama wanda ba su iya bacci ba saboda da yawa wasu sun ciwo bashi ne don su zo su fara kasuwanci.
Kun yi kiyasi ku adadin kudin shaguna nan 800?
To ai yanzu zancen da nake maka a kiyasi kai kudi kusan naira miliyan 250 wanda muna ganin cewar a yanzu abin da aka sinka wannan wuri kenan.
Yanzu menene korafin ku ga ita gwamnatin jiha?
To gwamnati mun tabbatar da shi mai girma gwamna kowa da ke jihar Niger kayansa ne, kuma mun roki adalci a gare sa domin mun tabbatar da zai mana adalci domin shi mai adalci ne.
Ita ma dai Aisha Abubakar da lamarin ya shafa ga abin da take cewa.
Ni ina da marayu, mijina ya rasu ya ban da ƴaƴa guda shida, kuma na kwashi kuɗi marayu na zuba a ciki. Sai na zo kawai na ji aka bugo min waya ana rusa shaguna. Jiya ban yi bacci ba.
Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana wa manema labarai dalilin gwamnati na rusa waɗannan shaguna.
Wanda suka yi kuskure bayan an baka takarda sai ka je wajen urban development sun baka izini kafin ka yi gini. Da na tuntuɓi mutumin urban development ya ce lallai bai ba da wani izinin ba, an ma kawo ya ce a doctor bai bayar ba, saboda haka ba san da wannan ginin ba, an saba ma doka wajen.
To sai dai wasu daga cikin 'yan kasuwar sun goyi bayan matakin rusa shagunan da gwamnatin jihar ta yi. Alhaji Halilu Ladan na ɗaya daga cikinsu.
Babban dalilin mu kasan ita kasuwar tamu watan sabuwar kasuwa ce wacce take tana da matsaloli da kuma kasuwan tana da yawa kwarai. Kashi ɗaya cikin uku ne na kasuwan ke da mutane, sauran kashi biyun fili ne da shaguna empty wa'inda babu komai a ciki. To har in muka bari kasuwan ta fita waje, to har yanzu nan cikin kasuwan zai zama useless, zai zama wurin zuba shara ne.
Gwamnatin jihar dai ta ce akwai yiwuwar biyan diya ga waɗanda rusau ɗin ya shafa, inji gwamna Abubakar Sani Bello.
Duk da cewa kuma ba wai suna takardar gwamnati ba ne, amma ɗan kasuwa wasa a hasara yana ciwo gare shi. So za mu yi ƙoƙari cikin hikima mu yi abin da ba zai zama mai makuwa matsala ba, amma za a yi abin da ya dace.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Na tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 11:19. Ga shirinmu na gaba.
Mabiyan bukata. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da huduba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Wata kungiyar agaji mai zaman kanta da ke bishara a tsakanin gauraye da ake kira Just for the Widows Empowerment Initiative ta yunkura wajen aiwatar da koyarwar littafi mai tsarki da ke karfafa kula da gauraye da marayu. Kakakin kungiyar Mr. Philip Gabriel Chori ya bayyana wa wakilinmu da ke Kaduna Iliya Kure ayyukan da kungiyar ke gudanarwa.
Mun yi ayyuka da yawa ta fannin duban lafiya matayen nan da marayu, da kuma samo musu abun yi ta wurin koya musu sana'o'i da yawa, da kuma hanyoyin taimaka musu da abinci wanda za su taimaka ma yaransu, da kuma fafin sawa. Sannan kuma mukan koyar da su yadda za su dinga yin adoyi a kowanne yanayin da suka samu kansu. Sannan kuma ta wurin sana'o'in, in an koya ma mace ko gwamruwa sana'a, mukan taimaka musu ko mata da wasu kudade wanda za ta fara har ya kai lokacin da za ta yi karfi.
Za ka iya ba mu kiyasin kaman gwamraye nawa ne kuka iya isa ya zuwa yanzu haka?
A yanzu din nan muna da gwamraye a wannan kungiya sama da 4,000 yanzu. Domin kafa da muka kafa ta, mun fara ta da gwamraye kusan 2,500. To yayin da muna nan muna gudanar da ayyuka cikin wannan kungiya, gwamraye daga wurare da yawa suna zuwa domin hada hannu da musu, koyi daga wurin abubuwan da muke yi.
Wannan kiyasin adadin ne ya nuna wanda kuka koya musu sana'o'i kenan ko?
Eh,
akwai wata hanya da kuke bi na bin sawu tun bayan koyon aikin hannu din?
Kware, bayan in mun koya ma mace sana'a, mun kuma taimaka mata da abin da za ta fara sana'a, mukan bi baya mu gan abin da muka koya mata lalle ta je tana yin wayannan abubuwa, akwai cin gaba ko ba cin gaba. Inda ma ba cin gaba, akwai wasu hanyoyi kuma da za mu kawo ko mu saki gargaje ta a ciki. Domin kasan sana'a sai da hakuri. Ba za ka ce za ka fara sana'a yau kana ganin yau za ka samu uwar kudinka ba, sai ka yi hakuri. To akwai wasansu wanda ba su da hakurin nan, wanda muna kokari kuma mu bi baya mu ga mun taimaka musu ta wurin gargaji yanda za su ci gaba da sana'a da hakuri da abin da aka koya musu.
Eto yanzu ya zuwa yanzu banda cikin garin Kaduna, akwai inda kuka iya zuwa?
Sosai. Banda cikin garin Kaduna, mun iya zuwa kauyuka da yawa kaman watan 12 na shekarar da ta shige, wanda mun samu zuwa har garin Jaban Kogo randaya kenan, domin mu koya ma mata sana'o'i da yawa kuma a duba lafiyansu ta wannan kungiya duk mun shiga wayannan wurare. Yanzu ma muna nan a shirye za mu je wasu kauyuka da yawa, zumbas zangon kataf, can Jabas, garin Kwai da sauransu.
A cikin garin Kaduna wayanne ungwanni kuka ziyarta?
Mun ziyarce Mando, mun ziyarce Malali, Sabon Tasha, Rumi da Goningora da sauransu.
Ganin cewa wannan kungiyar ku tana da bangare da ya danganci aiki na bishara, ko akwai wata rawa ta musamman ko tasiri da aikin ku nan ya zama da shi bisa aikin bishara?
Sosai. Kamar yadda ka ji a cikin makusudin kafa wannan kungiya, akwai lokacin da akan tara matan nan musamman domin koya musu addu'o'i. To ka gani, ai ko Yesu Almasihu ma ai ya koya ma mutanensa addu'a. So a wannan kungiya ana koya ma mata yadda za su dinga yin addu'a a kowane lokaci, domin addu'a shine mabudin komai da komai in kai mai addu'a. So muna koya musu yadda za su dinga yin addu'a da sa hakuri da jira lokacin da za a ansa musu addu'o'insu. So duk muna yin wayannan a cikin kungiyan.
Akwai wani abu da ya zama to kaman kalubale gare ku a wannan aiki ko tafiya naku?
Akwai, ba abin da zaka yi a zaman rayuwa ba zaka samu matsala ba. Yanzu kamar yadda na gaya maka, mun fara wannan kungiya da mata 2,500, amma tun da ka gan yanzu sun kai har 4,000 har zuwa sama. Ka gan yanzu ka koya ba mata 4,000 sana'a yanzu, a lokacin kuma ka fasu abin da za su zo su fara sana'a din yanzu. Sannan wasu suna nan zuwa, ka gani wannan ai dole akwai matsala a hanya ta wuraren samu kudade wanda za a basu da sauransu. So dole ne akwai matsalolin nan a hanya. Yanzu ma ta wuraren abinci, in abinci yayi tsada yanzu, duk kudi za a doka a siya abinci wanda za a taimaka ma matayen nan da marayu kuma.
Ta ina kuke samun kudin tallafi da kuke wannan ayyuka naku?
Ka gani, tunda kadi wannan kungiya mukan shigo wurare da dama, kuma mukan zauna mu yi addu'a mu ce to Allah za mu fita nima domin mu taimakawa matan nan ka sa ka ba mu hanya yanda za mu samu mukan samu mutane da dama gwamnati ma mukan samu sannan mutane da Allah ya albarkace su da abu kuma mukan same su suna tallafa mana da abubuwa da abincin ma da kudaden su sukan ba mu domin mu tallafawa matan nan
to Allah karba ya kuma sa hakar ku ta cimma ruwa nan kuma za mu sallama da kakakin wannan kungiya da ke bishara tsakanin gauraye da marayu da ake kira Just for the Widows Empowerment Initiative da ke Kaduna Mr. Philip Gabriel Churi yanzu a madadin sa da kuma wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Jozel Mauriza da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
To madalla ga mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice
Ministocin harkokin cikin gida na kasashen Burtaniya, Faransa da kuma Jamus sun yi kiran da a gudanar da taro na musamman na ministocin harkokin cikin gida da na shari'a na kasashen tarayyar Turai cikin makonni biyu da suke tafi domin takalan matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara yin muni a wannan nahiya. Ministocin sun faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewar suna son su samu ƙwararren matakai na warware wannan hali na bakin haure. A baya cikin wannan wata kasar Macedonia ta ayyana kafa dokar ta baci saboda yadda a kullum bakin haure har 3,000 suke tsallakawa cikin kasar daga kasar Girka kan hanyar su ta zuwa kasashen yammacin Turai. Wakilin gidan talabijin na Al Jazeera dan kasar Australia Peter Grest ya faɗa yau Ladi cewar hukuncin da wata kotun Misir ta yanke masa da wasu abokan aikinsa su biyu jiya Asabar wata makarƙashiyar siyasa ce kawai yace a yanzu shugaba Abdel Fattah El-Sisi yana da damar warware wannan rashin adalci ta hanyar ayyana yafe waɗannan ƴan jarida su uku. Wata kotun Misir ta samu ƴan jarida su uku Grest da Mohamed Fahmi dan kasar Canada da kuma Bahir Muhammad dan Misra da laifin goyon bayan kungiyar Ikhwanul Muslimun wadda aka haramta a kasar ta kuma yanke musu hukuncin daurin shekaru uku a gidajen kurkuku. A yayin da Grace ta koma Australia baya cikin wannan shekara Muhammad da kuma Fahmi sun ci gaba da zaman beli a kasar ta Misra har zuwa jiya Asabar lokacin da aka sake jefa su a gidajen kurkuku. Yan zanga-zanga sun fantsama kan titunan babban birnin kasar Malaysia a rana ta biyu ta gangamin da ake yi inda suke neman Prime Minister kasar ya Murabus saboda zargin zarmiya da rubda ciki da ake masa. Kungiyar al'umma mafi girma ta kasar Malaysia Barsi tana son Prime Minister Najib Razak ya Murabus bayan labarin da ya bulle cewar wani asusun zuba jari na gwamnatin kasar mai suna 1MDB ya zuba tsabar kudi har dala miliyan 700 cikin asusun sana banki.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa dubun gaisuwa da fatan alheri ga Garba Aliyu Karaji dan sandan Najeriya a Lagos da magaji Ahmed dan sandan Najeriya a Cote d'Ivoire sai Babangida Ahmed Akanta a fadan gwamnatin jihar Niger da Hussein Ahmed shugaban hukumar tattara kuɗin shiga na jihar Niger sai Muji Yusuf na hukumar kiyaye haɗura da Isa Yusuf a ma'aikatan ilimi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Alfa Ahmed da ya tallaba mani wajen gudanar da shirin da Yemi Obadina da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Chiwang ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an ji mun ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.